sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma viewway Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Talata 9/Oktoba 2018. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi 'yan adawa ta Democrat da shirya makirci tsige Brett Kavanaugh daga kotun koli. Sadan Turkiya ta nemi izini a jiya Litinin daga Saudi Arabia ta bincike ofishin jakadancinta a Istanbul domin gano dalilin bacewar wani dan jaridar Saudi Arabia wanda jami'an Turkiya suka ce an kashe shi ne a cikin ofishin jakadancin. Kana ƙasar Kamaru ta fara kirga ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban ƙasa a ranar Lahadi.
Kanan labaran kenan. Yau Majalisar Tarayyar Najeriya za ta koma bakin aiki sai dai tun kafin shiga zauren muhawarar an fara jan daga.
Sai mun cire su. Ai, ita doka gaskiya ne kuma tsari gaskiya ne.
Daga shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa sai shi. Me yasa wannan mutumin zai bar wurin su ya koma PDP? Abin da ya zafe su kenan.
Za ku kuma ji abin da ya tsone wa matasa ido da suke gani zai hana haƙarsu cimma ruwa a zaben 2019. Yau kuma a shirin tsaka mai wuya.
By the powers conferred for me, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State.
Ai ba ma soke zaben, ai ba ma yi ba, ba a yi ba amma sun rubuta sakamako.
Ku kasance tare da mu kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Bayan wasu sa'o'i da kammala bukin rantsar da sabon alƙalin kotun koli, shugaban Amurka Donald Trump ya zargi jam'iyyar adawa ta Democrat da shirya makircin tsige Brett Kavanaugh daga kotun kolin. Kavanaugh da ya sha da kyar kafin majalisar dattawa ta tabbatar da shi sakamakon zarginsa da yin lalata da wata mace a lokacin da yake dan matashinsa. Ya faɗa cikin zargin ƙarya da Democrat ta shirya masa, inji Donald Trump, kuma ya ce suna neman su tsige shi. Shugaban ya yi waɗannan kalaman ne gaban manema labarai kafin ya ɗauki jirgi mai saukar ungulu na shugaban Amurka a fadar White House, kuma ya ce musgunawa Kavanaugh da 'yan adawa suka yi za su ga sakamakon yin hakan a zaɓen da za a yi sabon wata. Trump ya ƙara da cewa Amurkawa sun ga irin kai komo da ake ta yi, kuma abin kunya ne a ga ana yin hakan. Ya ce kuma lallai ne za su ga wani abu a zaɓen da za a yi a ranar 6 ga watan Nuwamba, inda ƙasar za ta yi zaɓen rabin wa'adin shugaban ƙasa. An gudanar da bukin rantsar da Kavanaugh ne da yammacin jiya Litinin a fadar White House. An dai kuma rantsar da shi ne a hukumance sa'o'i kalilan bayan da majalisar dattawa ta amince da bashi wannan mukami da sai mutuwarsa, wanda yake ya zama ɗaya daga cikin alƙalin kotun kolin ƙasar a ranar Asabar. Turkiya ta nemi izini a jiya Litinin daga Saudi Arabia ta bincike ofishin jakadancin Saudiyyar a Istanbul domin gano dalilan bacewar wani dan jaridar Saudi Arabia da jami'an Turkiya suka ce an kashe shi ne a cikin ofishin jakadancin. Yarima Muhammad bin Salman ya faɗa a makon da ya gabata cewa a shirye Riyad take ta tarbi gwamnatin Turkiya kuma ta binciki ofishin jakadancinta saboda babu wani abin da take boyewa game da bacewar dan jaridar nan mai shekaru 59 da haihuwa Kamal Khashoggi. Sai dai ba a gano nan da nan ko jami'ai na Turkiya sun samu izinin daga ko kuma na shiga ofishin jakadancin Saudi Arabia wanda suka nemi yin hakan. Jami'an Saudiya dai sun ce zargi da masu binciken Turkiya suke yi na kashe Khashoggi babu wani makama akan wannan zargin. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce tilas ne jami'an Saudi Arabia su fito da wata shaidar da ke nuna Khashoggi ya bar cikin ginin ofishin jakadancin bayan da ya isa ofishin a ranar Talata a makon da ya gabata domin karban takardun daurin aurensa da yake shirin yi. Matar da zai aura da ake kiranta Hatija Jikagish wadda take jiransa a wajen ofishin ta ce bai fito daga cikin ginin ofishin ba. Shugaba Erdogan ya faɗa yayin da yake ziyara a babban birnin ƙasar Hungary Budapest cewa lallai ne za mu ga sakamakon wannan binciken cikin gaggawa. Ya ce jama'an ofishin jakadancin Saudi Arabia ba za su iya kare kansu da maganar baki kaɗai ba. Ƙasar Kamaru ta fara kirga ƙuri'u da aka kada a zaɓen shugaban ƙasa a ranar Lahadi wanda jami'ai da masu sa ido daga ƙungiyar tarayyar Afirka suka kwatanta da mai inganci. Hukumomin sun ce an samu matsaloli nan da can da kuma rigingimu masu alaƙa da zaɓen amma dai ba su da wani tasiri akan sakamakon zaɓen. 'Yan Kamaru sun koma bakin aikinsu a ra'ajiyar Litinin wuni guda bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa yayin da ake jiran sakamakon zaɓen a hukumance nan da makonni biyu masu zuwa. Hukumar zaɓen Kamaru ta kwatanta zaɓen da cin nasara. Eric Esus shine babban darakta mai kula da zaɓe a hukumar zaɓen ƙasar. Ya ce an yi zaɓe cikin ruwan sanyi a wurare da dama a yankunan masu amfani da harshe Ingilishi da ma na Faransancin.
Certain minor incidents were observed in a few polling stations caused by verbal abuse.
Ya ce an samu ƙananan rigingimu a wasu rumfunan zaɓe da ya sanadiyar cacar baki tsakanin 'yan takara ɗaya zuwa biyu wanda aka samu a nan da can wanda ya so ya kawo wa harkokin jama'a tsaiko. Ya ce irin waɗannan cin mutuncin ba su da wani matsayi a harkar demokuraɗiyya wanda ya baiwa kowa 'yancin faɗan albarkacin bakinsa. Sama da mutane 700,000 ne suka yi aikin sa ido a zaɓen Kamaru ciki har da jami'ai daga ƙungiyar tarayyar Afirka. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa takwaran aikinsa na ƙasar China a jiya Litinin cewa Amurka tana da babbar damuwa game da ayyukan China akan batutuwa da dama ciki har da batun take haƙƙin bil'adama da kuma batun tekun kudancin China. Ya ce muna da sabani akan wasu muhimman batutuwa, inji Pompeo yana faɗa wa ministan harkokin wajen China Wang Yi. Manyan jami'an su biyu sun faɗa wa juna gaskiya kai tsaye lamarin da ba a saba gani ba irin wannan ganawar na daidaita harkokin diplomasiya. Wang ya zargi Amurka da ƙara tankiyar ciniki da ƙasar China kuma ya ce Washington ta ƙulla wata hulɗa da Taiwan wadda ya saba wa muhimman muradun China. Ya ce China tana ɗaukar wannan tsibiri mai cin gashin kansa a wani ɓangare na ƙasarta. Ya ce Amurka ta ce za ta taimaka wa China idan ita za ta taimaka wa Taiwan idan ita China ta yi kokarin sake kwace wannan tsibirin da karfin tuwo. Ganawar ta jiya Litinin na zuwa ne wuni guda bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi wani jawabi inda ya zargi China da yi amfani da karfin soji da satar ciniki da kuma karuwan cin zarafin bil'adama a ƙasar da kuma yunkurin yin katsalanda a zaben Amurka mai zuwa.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labaran duniya. To bari mu buɗe taskar hotonnin namu a birnin tarayyar Abuja, Najeriya, inda majalisar dokokin ƙasar za ta dawo aiki daga hutunta na shekara da ta tafi. Sai dai daga dukkan alamu za ta dawo cikin rugungunin shugabanci bayan da shugabannin ta biyu suka canza sheka daga jam'iyyar APC mai mulki suka wadda kuma take rinjaye a majalisa zuwa PDP mai adawa, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana.
To ranar 24 ga watan Yuli ne majalisar ta tafi hutunta na shekara da aka sa ran zai kare ranar 25 ga watan Satumba wadda ta gabata. Amma majalisar ta ƙara wa'adin hutun da makonni biyu domin bawa 'ya'yan majalisar daman fafatawa a zaɓukan fidda gwani na jam'iyyunsu. Daga dukkan alamu majalisar za ta dawo cikin rigingimin shugabanci saboda sauya jam'iyyu da shugabanninta biyu suka yi, wato da Bukola Saraki da Yakubu Dogara. Abdullahi Adamu jigo ne a jam'iyyar APC kuma daya cikin masu biyayya ga jam'iyyar a majalisar dattawa.
Wasu sun zo dan biyan bukatun kawunan su sun hana ruwa gudu a majalisa dan suna halin su hana ruwan gudu. Saboda haka muna kallon wannan mutane. Saboda haka zamu yi kokarin mu ma mu hana su sukat.
To sai dai mai magana da yawun magoya bayan Yakubu Dogara a majalisar wakilai Timothy Ngolu ya ce zai yi wuya tsige shugabannin yayi nasara.
Ba dokan da yace in ka kauce daga fatinka a cire. Saboda su shugaban majalisa su ba principal officers bane, su presiding officers ne. Zaben su ake yi shine daga shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa sai shi. Me yasa wannan mutumin zai bar wurin su ya koma PDP? Saboda haka abin da ya zafe su kenan. To wannan abin dole ayi hakuri, dole a lallaba demokradiya kenan, ba abin da kake so kowane lokaci shi zaka samu ba.
Amma Sanata Ahmad Babakaita ya maida martani inda yace za su tursasa shugabannin idan ba su aje mukaman da kansu ba.
Sai mun cire su bi izinin Allah ta'ala. Ai ita doka gaskiya ne kuma tsari gaskiya ne. Dokar da ta zo da horko ma ita ce cewa jam'iyya mai rinjaye a cikin zaurukan majalisa ya kasance ita za ta kawo shugabanci. Wannan ba mai a ta dashi. Magana wai a lake da wani wata doka a samu gibi a lake cikinta a ce wai sai an samu kashi biyu bisa uku ni ban yadda da wannan ba. Ƙarya ce kuma za mu gani. Ai abun ya hito karara, an raba gari. Yanzu ko dai dan APC ya zo mu APC mu gina NPC dan mu ci gaba da kawo sauyi a kasar nan, ko kuma ya koma PDP. Saboda haka mu sani wanda duk Allah ya ba nasara. Amma magana wai sarake dawo ya zauna ko shi ko Dogara su zo su zauna, to sai dai inda ƙarfin mu ya kare, kuma sai dai in ba za a zauna zaure majalisa ba.
Yanzu haka dai za a ci gaba da samun bambancin ra'ayoyin ƴan majalisar. Duba da yadda wannan shine karo na farko da shugabannin majalisar za su sauya sheka daga jam'iyya mai mulki zuwa ta adawa cikin shekaru 18 da ake tafiyar da demokradiyya babu yankewa a Najeriya. Madina Dauda, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, bayan kammala zaɓukan tsaye da 'yan takara a jam'iyyun siyasar Najeriya, matasa ƙasar suna gani an yi musu shigo-shigo ba zurfi da batun kafa dokar da ta ba su damar takarar shugabancin ƙasar. Duk da cewa an samu matashi ɗan shekaru 37 Dameji Bankuli ya riƙe matsayin kakakin majalisa a shekarun baya. A cikin hiranmu da shi barista Yakubu Salibawa, shugaban wata ƙungiya fadakar da matasa mai zaman kanta da ake kira Youth Alert, ya ce akwai matakin da za su iya ɗauka na ganin haƙarsu ta cimma ruwa.
A wannan dokar aka yi na Not Too Young to Work na maganar siyasar Najeriya, wannan doka ba za su yi tasiri ba a yanzu yadda siyasar Najeriya take idan ba a shige da kuɗi. Misali kamar shi Bankole, ai abin da ya sa ya iya kaiwa a yi zama spika ko kuma kakakin majalisa a wancan ƙarni, sabida na ɗaya mahaifinsa shi kanshi yana da abin hannu na ɗaya yake ne, na biyu kuma yana kusa da waɗanda suke da madafun iko, ma'ana waɗanda suke shugabanni. Wannan kuɗin mahaifinsa da ainihin abin da yake da zumunci ko kuma yake da waɗannan mutane shi ya sa har ya iya samun wannan shugabanci, ba wai maganar wai tsari ya tsara ko bai da bazai rin a jiki da gaba ne. To wannan a yanzu idan yau kana da kuɗi a siyasar Najeriya, in kai matashi ne akwai waɗanda suka jera maka baya kuma sun ɗaure maka tambi, za ka iya ba ka isa wannan wurin da kake tunanin za ka isa ko ka ji kusar da inda kake tunanin ya kamata ka je wajen mulki. Ai akwai gwamnoni da yawa waɗanda ke ƙanana ne ko kuma matasa ne kamar mu misali a ƙarshe kawai, amma abin da ya sa suka zama gwamnoni duk da matasa ne sai da kuɗi da kuma waɗanda suke da kuɗi su ne suka ɗaure masu biyu duka taimake su suka tsinke su a suka zama inda.
Yawato yanzu da yake haka ne wannan lamarin haka yake, yaya kake gani za a iya damawa da matasa a harkokin siyasa musamman yanzu da yake ana dab da shiga zabe a Najeriya?
Abin da nake taimakon mu matasa, gaskiya ita ce inda matasan Najeriya za a cire a aƙida ta addini ko bambancin harshe wato maganar ƙabilanci. Ba a zo a fuskanci cewa abin da ya dame mu a ƙasar mu ta Najeriya shi ne mu gina Najeriya, ko ba kuɗi za mu iya kaiwa inda ya kamata mu kai mu canza Najeriya. yanzu idan muka zo yawanci kamar yadda na faɗa galibin jama'ar Najeriya masu amfani idan matasa suka ja suka tsaya a cewa na ɗaya ba za a ƙara amfani da mu da zama 'yan bangar siyasa na biyu kuma za mu fito ƙwanmu da ƙwanƙwanmu samu mutum ɗaya da muka sa gaba mu zai a mai baya zai iya zama shugaba nan Najeriya ba dai ya kai shekara 2040 ba musamman idan za su gaya masa ba. Magana kuɗi idan yau an ba ku kuɗi kana da kishin kasar ta Najeriya dole za mu kuɗi ga yadda kake so ka sako haka kake bankan wannan ƙuri'a ta bisa da gaskiya da aminci da cancanta don tsaka na tabbata Najeriya matasan Najeriya idan muka fahimci wannan za mu iya canza Najeriya ba mu buƙatar da ga wannan da cewa muna buƙatar su na ɗaya su ba mu gamba muna buƙatar da ta wajen ba da tawa muna buƙatar da ta wajen su gina matakan amma magana da cewa din yana cikin a shi ke a shi idan matasa muka tashi muka cire wannan abubuwa guda biyu da na riga na ambata muka zama da kishi muna kishin kafar mu da mu da ƴaƴanmu da jikokin mu da za su zo bayan mu wani da kawo canji a Najeriya.
Yakubu Sale Bawa barista Yakubu Sale Bawa kenan shugaban Youth Alert a Najeriya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
By the powers conferred on me, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State.
Ai ba ma soke zaben, ai ba ma yi ba. Ba ai ba amma sun rubuta sakamako. Saboda haka wannan raining wayo ne.
Jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya.
A wajen gangamin da magoya bayan bin da suka shirya a Yola, gwamnan jihar ya ce zai hada kawunan 'ya'yan jam'iyyar domin samun nasara a babban zaben da ke tafe.
Ina son gode wa mutanen Adamawa da suka zabi APC, suka zabe ni. Kuma Allah ya yarda. Mu dama jam'iyyar mu aqidanmu aqida ne na talakawa mun zo ne mu jami'i talakawan Adamawa ba mu zo mu yi wa talakawan Adamawa rashin adalci ba.
Haka ne to didimin siyasa har iri biyu ta rufe jihar Adamawa a cikin ƙarshen makon nan da muka baro wacce take da alaka da zaɓuɓɓukan fitar da gwani da aka yi na jiha da kuma na ƙasa baki ɗaya. Na farko dai ga sakamakon zaben tsaye da shi ɗan takarar gwamnan jihar da ƙarshen ta kamar da kuka ji aka ce gwamnan mai ci yanzu shine Galaba. Baya da bayan haka kuma ga zaben da aka yi wazirin Adamawa ɗin kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar a matsayin wanda zai wa PDP takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na baɗi wato zai kara da shugaban Muhammadu Buhari. To kamar yadda muka yi alƙawari da mun tuna makon jiya cewa yau ne za mu zo mu shiga Adamawa ɗin to bari mu shiga ɗin kuma bari mu haɗa ku da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
To masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan shirin nan tsaka mai wuya. Kamar dai da aka sani cikin kwanakin nan kusan ayyace in banda babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kusan baya cewa inda hankali ya fi karkata dangane da dambarwar siyasa kamar jihar Adamawa da sautari makin wata kira da tubalin rikita-rikitar siyasar Najeriya musamman dangane da batun da ya shafi jam'iyyar nan da take mulki a Najeriya amma jihar wato jam'iyyar APC. Na san masu sauraro ba za ku mance irin turka-turkan da aka tattafkawa ba dangane da zaben fidda gwani na kujerar gwamna a wannan jiha da ta kai aka fafata tsakanin tsohon shugaban hukumar nan ta EFCC wato Malam Nuhu Ribado wanda ba ya ta kuma ya ma sha tsayawa takarar gwamnan da kuma takarar ma kujerar shugabancin Najeriya. Bayan shi akwai shi kansa gwamnan da ke kan gado wato Senator Muhammadu Bindo Jibrila wanda sauran jihohi kusan ya cewa shugaban jam'iyyar duk sun amince da kan cewa gwamna ya zarce ta amma jihar Adamawa sai aka samu akasi bayan da su shugabannin suka ce a su sun amince ba su da takara tilo tamkar gwamna. Wannan abun ya ja jangon da ta kai aka din dakatar da wasu daga ciki wato sa hannu su dangane da zabe. Bayan shi gwamna akwai mutum na ƙarshe wato mutum na uku a cikin 'yan takarar kujerar gwamna shine Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ke ma zama kanin matar shugaban ƙasa Aisha Buhari. An yi tunanin kan cewa wataƙila an kawo shi ne domin a kai ƙarfin mulki To wannan batu yau shi zamu duba na jihar Adamawa ko ma menene dai ai yace an kammala zabe. To sai dai bisa dukkan alamun nan zabin fidda gune ya fa barbaya da kura. I domin akwai biyu daga cikin yan takarar ke cewa su fa ba ta sababa bindiga ruwa kan cewa suna da jayayya har yanzu dangane da wannan sakamakon zabe da yan kwamitin suka bada. Dr. Mahmud Alilu Ahmad wanda ake walakabi da Modi da ke ma zama kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari yace sun yi mamaki da yadda wannan zaben ya gudana a cikin dare. Kana ko ya bukaci da ya fatali da duk sakamakon da aka bada koda ko shine aka ayyana cewa ya lashe zaben.
Ai ba ma soke zaben, ai ba ma yi ba. Ba a yi ba amma sun rubuta sakamako. Saboda haka wannan raining wayo ne kuma mun sanarwa uwar jam'iyya cewa ga abin da ya faru. Su kuma yan committee suna zaune a ofishin jam'iyya anan Yola suna jiran a kawo musu sakamako amma babu inda aka yi zabubbukan nan. Babu inda aka yi zabe. Ba mamaki su kawo sakamakon su tattara su zo su ce na ci zabe. To ko sun tattara sun ce sun kawo na ci zabe ban amince ba ban ci zabe ba don ba a yi zaben ba.
Shi ma dai da yake mai da martani a taron manema labarai da kira tsohon shugaban hukumar AFCC Malam Nuhu Ribado ya ko bayyana zaben fidda gwani na jihar Adamawa da wasan yara.
To zabe dai ba a yi ba, kowa ya sani a Adamawa akan zaben nan ban yi ba. Ina suka samu sakamakon Allahu alam. Mu dai mun sani akan cewa kowa kuma ya sani a Adamawa ba inda aka yi zabe jiya. Kar a yadda da wannan sakamakon da suka ce suna rubuta suna faɗa din nan.
Kuna so a rusa kenan?
A rusa a yi abu wanda zai ba mutane haƙƙinsu.
To don duba wannan batu mun gayyato biyu daga cikin 'yan ɓangarorin. A hannun dama dai akwai ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar ta fuskaci harkokin yaɗa labarai. Kana ta ɗaya ɓangaren wato ɓangaren da suka sha kaye mun gaito ɗaya daga cikin masu magana da yawun shi kansa Malam Nuhu Ribado. Daman da yake Bahaushe kan ce waka bakin mai tattakan fi daɗi bari na sama hannun dama na wato ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Adamawa wanda ba bako ba ne ta fuskacin kafin yaɗa labarai domin tsohon ɗan jarida ne kafin ma ya koma wannan mukami da Allah ya bashi.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda ka faɗi sunana Alhaji Danjuma Bakari wanda aka fi sani Danjuma Hamas. Kuma ina ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrilla tarakan yaɗa labarai a fannin Hausa.
To alhamdulillahi. To sai shi kuma na ɓangaren shi tsohon shugaban hukumar AFCC Malam Nuhu Ribado ina tare da shi ma ba bako ba ne ga masu sauraron mu da bakwai.
To sunana Aminu Abdullahi Gambaguyu kuma ɗaya daga cikin wadda suke cikin tsagen siyasan tsohon shugaban hukumar nan ta AFCC wato Malam Nuhu Ribado.
To alhamdulillahi masu sauraro waɗannan wato Danjuma Hamas da kuma shi Aminu Gambaguyu su ne za a fafata. Malam Aminu, ya aka ji da sakamakon zaben?
To alhamdulillahi a kowane irin yanayi ka zance kanka za ka gode wa Allah maɗaukakin sarki kai mishi godiya a dukkan irin yanayin da ka zance kanka ciki. Idan muka dawo fuskar maganar zaɓe, abinda za mu faɗa a matakin farko shine mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko mu ce la haula wala quwwata. Idan wannan hali da demokradiyya ta gani a jihar Adamawa shine abinda ake tunanin zai wa demokradiyya kwalliya, to akwai abun tsoro a namu demokradiyya, akwai abun tausayi a wannan demokradiyya.
Amma ganin wani zai tunani wata illa zafin kai ne kasowa da wannan shimfiɗa?
Ba zafin kai ba, Alhaji Ibrahim, dukkanin mu a jihar Adamawa muke babu gunduma ɗaya da zaka zaga ka ce an yi zabe na fi sabilillahi. Domin ko kamar ni nayi zabe a karamar hukuma na Guyuk, kuma ni na wakilci mai girma Malam Nuhu Ribado a wannan karamar hukuma. Muna da mazabu gundumomi 10. Duk inda muka tura wakilai babu inda wakili ɗaya ga mana an yi zabe. Amma abun mamaki an kawo cikakkiyar sakamako har da sa hannun wai wakilan mu, ko babu wakili ɗaya da ya saka hannu.
To naji kana magana sai naga Danjuma Hamas na murmushi.
Da ina so ba na biyu ne. To ba na biyu ya iya propaganda sosai. Akwai dalilin da yasa naga baka haka. Ya za a yi a ce mutum dan Adamawa ne a zaben da aka yi shekaran jiya a ce wai ba a yi zabe ba? Wanda ko ina da ka sani mu dai a nan cikin birnin jiha babu inda ake yin zabe wanda ake kiransa polling center kaman irin yadda aka yi a primary schools haka, wanda ba a yi zabe iyakan wanda za a zaba kuma an zaba, sannan mutane sun fito da yakinin zaben shi mai girma gwamnatin jihar Adamawa, domin ya dawo tun da an ce zaben za a yi shi ne, ni ban cika son cewa kato ban kato ba, za a yi shi ne na jama'a baki daya.
Ka ce an yi zabe da rana ga kuku da dare,
an yi zabe yanzu kamar mu a yankin mu mun so mu zabe ne karfe 3:30, kafin karfe 5 kusan mun kare zabe, kuma malamar zabe ita ta zo ta dauki sakamako ta tafi da shi na farko kenan. Na biyu, da ido na na zagaya don ban wuce karamar hukuma ta ba, na tafi irin su gefen abun da ya shafi Limawa, na tafi gefen abun da ya shafi Demsawo da kuma Dobeli da makamantansu, duka ba inda ba a zuba layi da ido na na kalla an yi zabe an kirga, kuma bindo shi ke yin nasara.
Kuma za ku da zargin da kan cewa a makarban gwamnati wanda suke tare a cikin jam'iyyar nan su suka yi wa makabiya a wajen kawo sakamako.
A'a, ba jami'an gwamnati bane. Jami'an gwamnati ka ai suna aiki ne da gwamna. Su waɗanda suke shugabannin siyasa committee da aka turo, dama tun asali waɗanda ake sa su yi malaman zabe ai ɗan gari ne. Idan sunanka ya fada, ko da kana cikin jam'iyyar APC ne ko kuma kana mai son APC, za ka iya zuwa ka ɗirga sakamako da kai. Shi dai wanda ya zo a matsayin malamin zabe wanda zai dauki sakamako na polling center.
To malami na kana so kame da mutane.
To abinda nake so in faɗa shine duk abinda muke faɗe a kowane lokaci, mu riga yin magana dan Allah, mu riga kuma sa tsoron Allah ciki, domin da al'umma muke magana, al'ummar da muke magana nan domin su kafin mu faɗa sun san abin da ya faru. Malaman zaben nan da aka turo su daga Abuja a jihar Adamawa suka kwana. Abinda muke zato shine idan ana so a yi wa mutane zabe na adalci, zabe na fi sabilillahi, kamata ya ce kafin karfe 2 na rana da aka ayyana za a yi wannan zabe, dukkanin cibiyoyin da za a yi wannan zabe malaman nan sun isa. Amma abinda zai baka mamaki kuma a lokaci guda ya baka tsoro, muna cibiyar da za mu yi zabe tun karfe 2 rana da muka sauka daga masallaci sallan juma'a, muka nufi inda aka ce za a yi zabe. Amma billahi alazim Allah shine shaida, mun yi kuwa mutane sun amsa, mun shelanta kururuwa, mutane sun fito suna kawazucin ganin cewa an kawo wannan canji, an sauya wannan gwamnati da ta juya wa hidima domin al'umar Adamawa baya. Amma muna wannan wuri karfe 3, karfe 4, karfe 5, 6, sai misalin karfe 7 saura muke samun labari wai malaman zabe sun iso.
To gaishe ku malamai, sai da aka ce mu zuwa makon gobe in Allah ya za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara da muka fara a yau. Muna dai godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya hada mana shirin a can Yola ya aika mana shi. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington. Mun bar ku lafiya.
To a gaida malamai, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba shi da niyyar koran mukaddashin Attorney General Rosenstein, wanda yake kula da ayyukan mai bincike na musamman Robert Mueller, wanda yake bincike akan zargin katsa landa da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016, da kuma bincike ko Trump ya yi wa binciken karen tsaye yayin da yake barin fadar White House domin yin wani jawabi a Florida, kuma yana tare da Rosenstein wanda za su shiga jirgin shugaban Amurka na Air Force One. Trump ya ce ina da kyakkyawan alaka da shugaba na biyu a sashen shari'an kasar, sai dai wasu lokuta shugaban na Amurka yakan zargi ko kuma yakan soki yanda Rosenstein ke tafiyar da aikinsa, musamman akan binciken da Robert Mueller yake yi. Trump ya ce ni dai ban san Rosenstein ba har sai da na zama shugaban kasa, amma yanzu na san shi kuma muna da kyakkyawan alaka da shi. Trump ya ce wato Trump da Rosenstein sun samu tattaunawa na tsawon mintuna 45 da ke tabbatar da yana kan aikinsa.
To a gaishe ka masu saurare, na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda za ku ji shawarar da kungiyar 'yan jaridun Najeriya Reshen Jihar Plateau ta yanke dangane da hulɗa da jami'an tsaro da kuma waɗansu ƙarin rahotanni. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu duka hamma da rahotanni da kari a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya karanto labarai da Malam Sidi da ya hada shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu Malam John Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.